sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya sabar dakarun Ukraine sun fara kai hare-haren martani a kusa da garin Izuin da ke hannun Russia a arewa maso gabashin Ukraine a cewar gwamnan yankin. Ukraine tana kokarin kore sojojin Russia daga wurin kana ta hana su yi wa dubban sojojin Ukraine kawanya a gabashin yankin Donbas. Russia ta maida hankali akan yankin Donbas bayan da ta gaza kwace Kyiv babban birnin Ukraine a lokacin da aka fara yakin. Amma Ukraine ta sake kwato wasu yankuna a wurin ciki har da birni mafi girma na biyu a kasar Kharkiv da ke arewa maso gabas. A jiya sabar kungiyar Taliban mai mulkin kasar Afghanistan ta bayyana kasafin kudinta da farko. Kasafin zai dogara ne katokan akan harajin cikin gida. Kana zai kasa da biliyan 44 na kudin kasar wanda zai yi daidai da dalar Amurka miliyan 500. Mataimakin Prime Minister Abdulsalam Hannafi ya faɗa wa manema labarai a wani taron 'yan jarida a Kabul cewa gwamnatin ta wucin gadi za ta kashe dala biliyan 2.6 wanda zai daidai da biliyan 231 na kudin kasar Afghanistan. Amma kuma an kiyasta samun kudaden shiga a cikin shekara da zai kai kudin Afghanistan biliyan 186.7. Sai dai bai yi karin bayani ba akan yadda gwamnati za ta cike wannan gibi da za a samu. Kakakin ma'aikatar kudin ya yi bayani cewa za a tara kudaden shigar ne ta hukumomin gwamnati kamar custom da ma'aikatun jama'a da kuma ayyukan haƙar ma'adinai. A jiya Asabar wani dan bindiga dauke da muggan makamai ya bude wuta a wata kasuwar zamani a Buffalo a jihar New York inda ya kashe mutane 10 kafin jami'ai suka cafke shi a jiya da rana. Jami'an tsaro suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press. Sai dai nan da nan ba a yi wani karin bayani ba akan halin da sauran mutane da aka harbe su a kasuwar Tom's Friendly Market suke ciki. Jami'an biyu ba su da izinin yin magana akan wannan batu ga jama'a kuma sun nemi a sakai sunan su. Masu bincike sun imanin mutumin ya yada harbin kai tsaye ta yanar gizo kuma za su duba ko kila ya bayyana manufarsa ta yanar gizon a cewar jami'an guda biyu. Jami'an sun yi matashiya cewa binciken yana mataki na farko kuma hukumomi ba su riga da sun gano dalilin da ya sa ya kai harin ba, sai dai sun ce za a bincika ko harbin na da nasaba da wariyar launin fata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan mutane a birnin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya sun yi zanga-zanga a jiya Asabar akan kama wasu ɗalibai guda biyu bayan kashe wata ɗaliba 'yar Krista da ake zarginta da kalaman ɓatanci ga manzon Allah. Kasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka tana fama da rabuwan kawuna tsakanin musulmi da Krista, kuma akan samu tankiya tsakanin addinan da munanan tashin hankali musamman arewacin kasar. Deborah Samuel ɗaliba ce a kwalejin ilimi na Shehu Shagari wanda ɗaliban musulmi suka jefe ta har lahira a ranar Alhamis kana suka kona gawarta a kwalejin bayan da ta kafe wani sako a shafin sada zumunta wanda suke ganin cin mutunci ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Arkila mazaunin Sokoto ne ya kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa zanga-zangar ta rikide ta zama tashin hankali inda matasa maza da mata suka buƙaci a sako mutanen biyu da aka kama akan kisan ɗalibar 'yar Krista. A ƙarshe a jiya Asabar India ta haramta fitar da alkama ba tare da amincewar gwamnati ba bayan matsalar samar da alkama na tarihi a watan Maris da kasar ta fada a ciki, lamarin da ke zama kalubale ga kasashen da suke fama da karancin alkama da hauhawan farashin kayayyaki tun bayan da Russia ta kai mamaya a Ukraine. Sanarwar ta janyo kakkausar suka daga ministocin noma na rukunin kasashe 7 masu arzikin masana'antu da ke taro a Jamus, waɗanda suka ce irin waɗannan matakan za su ƙara dagula rikicin ne wanda ya haddasa hauhawan farashin kayayyaki. Ministan noma na Jamus Kem Özdemir ya bayyana a wurin wani taron manema labarai a Stuttgart cewa idan kowa ya fara sanya dokan fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje ko kuma rufe kasuwanni, haka zai kare dagula al'amura ne.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne akan matsalar tsaro a Sahel, wanda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Aliyu Mustapha Sokoto, yake jagoranta daga Niamey ta kasar Niger. Yau za mu tashi a inda Alkasim Abdulrahman yake bayani akan abubuwa da suka faru shekaru 20 da suka wuce.
Allah ya sa shekara 20 da suka wuce lokacin da Amerika suka zo suka fara horar da sojojin mu bisa yaki da ta'addanci, wani abu da ake cewa PSI, Pan-Sahelian Initiative. Ina ɗaya daga cikin mutanen da suka yi tsaye na cewa ba mu yarda ba da samuwar sojojin Amerika kasan mu bisa wannan abubuwan da suka zo su ba su wannan horo. Tabbas a lokacin akwai jahilci da muke da mu da muka shiga gaba bisa haka, saboda kawai tura ne sun zo su ba sojojin mu horo, suna da manufa. Kuma sai aka yi gamkatar a lokacin na karanta wani bincike da wasu jami'o'i guda uku suka yi a Amerika, wanda daga ciki sai suka nuna zawa wa'annan shekarun masu zawa Amerika kusan kashi 20 ko 25 na abin da take bukata na makamashi, musamman man fetur zai hito daga yankin nan na Gulf da Guinea. Daga ciki akwai kasashe irin namu wanda ake tsammanin za a tono man fetur da sauransu. To duka wannan abubuwan sai suka taimaka nazarce da zancen da muka yi, sai muke ganin samuwar sojojin Amerika a wurin dan ba da horo ga sojojin mu ba daidai bane. Wannan yasa na hadu da jakadiya Amerika Gedenis Machi so biyu ta zo dan ta hadu da ni, kuma duk wani babban jami'i na tsaro na Amerika ko nan cikin kasa ko Afirka ta yamma ko Afirka sun zo sun hadu da ni, mun tattauna abubuwa da dama muka yi. Ina muka magana 2002, 2003 har da sauransu bisa irin da muka fahimci abin. To kuma sai Allah ya nashi iko yasa shugabannin mu musamman na Niger, saboda talocin da ke da kai da kuma karamcin kuɗin da ake sa bisa magana tsaro, sai ya kasance banda horon da su sojojin Amurka ke zuwa su bada kawai idan suka tayi babu bi baya. Amma in ka dauki kasashe kamar Mauritania, sai suka yi unhwani da wannan, saboda wannan horon na PSI ya shahi Mali da Niger da Mauritania da sauransu. To su kuma Mauritania sun unhwani kware da shi, kuma suka sa kuɗi kware, saboda a lokacin soji ne ke jagorancin kasar, suka sa kuɗi kware. Yau in ka dauka yau shekara 11 a Amurka Tanya ba kai hari na ta'addanci ba, sun dakatar da sojojinsu ga bukatar da suke da kuma da yanayi na barazana da ke da
kai. Mutane da yawa sun dade ko a nan Niger nasu suna adawa da zaman sojojin kasashen waje, na Faransa ma an yi digima ga zaman su. So yayin da su kasashen nan suke kokarin su nuna mana cewa suna so su zo su taimaki kasashen mu ne, kana da ra'ayin cewa zaman su alheri ne ko ba alheri bane?
Ni
kasashe ga
Niger ina da ra'ayin cewa masaya bayanai, masaya husawoyi da horon da ake bada yana da mahimmanci. Ba yiwuwa a ce kasar da ta yi kowace talauci, ta yi kowace rauni, ta yi kowace ci baya abin da ya shahi ci gaban al'umma, a ce kuma ita ce kasar da ta yi jajircewa ga barazanar da ke da kai bisa yankin. Ni na tabbatar da samuwar wa'annan sojojin horon da suke bada da masaya husawa da ake yana taka rawa. Allah ya taimake ni banda kasancewa na yi ayyuka cikin wannan wuraren, kuma babu inda nake aiki sai wurin da ke da matsala ta ta'addanci ko ta barazanar tsaro kusan shekara 15 da suka wuce. Kuma banda cikin yankunan mu nan har cikin wasu kasashe inda ma tushen abin ne, irin su Yemen ko Afghanistan da sauransu. To shi yasa kallon da ni nake ma rikicin da ke da kwai na cikin gida da sauran mutane wanda suke mishi wani lokaci ana samun bamban.
To bari mu je ga malami na gaba. Kafin ka fara zan so kowa ina da tabbata zai mishi kafin ya fada ra'ayin shi kanshi. An yi magana game da cin hanci da rashawa al-misali. Ɗaya daga cikin abubuwan da na tabbata ana magana shi kuma a Najeriya shine yadda cin hanci da rashawa ya ratsa sojoji ma na Najeriya da ma'aikatan gwamnatoci da sauransu. Sannan tasirin makwabtaka waɗannan ƙasashe da kamar yadda muka fara Alhaji ya ce galibin abubuwan nan duk daga waje suke guwa. Ta yarda da cewa abubuwan da ke faruwa a cikin gida kamar na rashin adalci da yake magana ko cin hanci da rashawa da kasashen mu suke fama da shi ya fi tasiri fiye da abin da ke shigowa daga waje.
Eh, assalamu alaikum. Sunana Alhaji Dauda Tankama. Kafin in fara nau bayani wannan tambaya da kuka mini ina ba ku amsa. Amsa da ke da kai shine kamar yadda ake magana cin hanci da rashawa da yake kawo fitintunu da tashi hankali yanzu in ka dauki kasar mu Niger babu inda aka rubuta cikin kundin tsarin kasa cewa dan kana cikin talauci ko kana ko an ci da hakkin ka ka dauki makami sai akai ka hito kai jerin maci ka nuna baka amince ba ko ka yarda ba dan haka inda za ni da bayani na tambayar da kuka yi ta farko menene yake kawo tashi hankali kuma kun ce menene gudunmuwar dan harhul layak ya kamata su kawo ciki mu abinda an matsala ra'ayin da talak yake so tunda demokarasin Afirka gurguwa ce abinda talak kai yake so ba shine wanda ya zaba yake yi ba kuma talak in ya zabe ka shugaban kasa baya ba ka ruka da nama baka ci kai kadai a'a kai unhuwani da ra'ayin da yake so mu nan ne ya dukkanin an farhulla Alhaji Aliyu a lokacin da za a kawo mana wannan sojoji na mulkin mallaka mun yi gubarmaya mun yi adawa muka ce ba mu amince ba abinda za su zakwa Afirka ba dan su kare talakan Afirka ba ba dan su kare arzikin Afirka ba wata tahiya ce ta daban kuma sai Allah ya ba mu gaskiya saboda yanzu in ka dauka Niger Nigeria Kamaru Chadi Mali duk matsala guda ce abinda ke kawo wannan tashi hankali Alhaji Aliyu dan goro ba ke ja muwa ta jiwa tunda na san kana jahar Sokoto kana jahar Hausa kware bisa wannan magana menene dan goro ba ke ja muwa ta jiwa wanga kasa san da na zana babu kasa san da ba su da arzikin kalkashin kasa wanda yanzu tura mulkin mallaka arzikin su ya kare hankalin su na nan Afirka ya za su yi su ebe shi in ana zamnin lahiya ba za su yi ba shi ba sai an zo an shibka mana fitintunu da bala'i muna nan cikin matsala a zo ana matsa wannan arzikin ba cikin hankalinmu na kwanci ba me yasa a lokacin yanzu da aka ce sojoji za su kuwa na Faransa da na ina cikin Niger ba a tambaye talaka Niger ba kuma kundin tsarin kasa ya nuna cewa talaka yana iya ba da ra'ayin shi ko ta ƴan majalisa ko kuma na referendum babu wannan tsari da aka yi mutane ne kawai sai da muga suna zakuwa da motoci kuma Alhaji Ali sai kaga kilometer biyu da kilometer biyu motoci Najeriya da ka tafi la mai gina kasa wanda ya to yaki ya to da wannan jirage kasa akwai dai dala kashin kadugo to Alhaji Aliyu ai ka sani a Najeriya an taba juyin mulki wata kasa Najeriya ta zo ta mai da shugaban kasa ya za a cewa wani ya zo da moto ya hana zaman lafiya mu nan Niger soje mu sun tafi yaki kasai sai da yawa inda suka samu galolin girma yau a ce wai mutane na nan da motuna suna hana ku moto da suke hawa wani in an sai da gona kansu na gado ba su sai moto kenan Alhaji Aliyu wani aiki ne na daban wanda yanzu tura mulkin mallaka suke muna mu mun san yau in sun ka kwashe kayan su daga kasashen mu na Afirka za a samu zaman lahiya ko Niger Nigeria kamar Chadi saboda mun da soje wanda ba gudun mu soje suke so ba kayan aiki suke so wanda za a samu a zamana lahiya na zamani ai
bari mu je ga malami na gaba kafin ka fara magana kai ina kake ji mutane suke samu wannan dimbin makamai da suke amfani da shi wajen tare hankalin nan yau in ka ga makaman da mutanen yara kankana ne suke amfani da su wata bindiga ta fi yaron girma
to nagode
ina suke samu makaman nan ne ta yaya suke samu su
to nagode malali ni sunana dai bana Ibrahim ni dan siyasa ne na adawa kuma ni ina cikin wanda ke gogormawa domin a samu sauyi a cikin shugabanci a cikin kasar mu tambayar ta zo daidai tunda abin da nake son dama ni yayi zance bisa kan ya an ce tashin hankali a kasar mu yau ina iya cewa cikin su akwai iri uku na farko akwai wanda ya shafi kasuwanci da miyagun bara kwawi na
hukumai
kasuwancin ba san shi
ba yau kasuwanci haka
na biyu akwai ta'addanci na uku akwai hoshi da makamai to kenan in ka dauki duka uku nan mutane sai sun samu makamai suke iya tsada ma mutane ummal abaita na tashi hankali da muke fuskanta yau tushanta faranshi dan menene da faranshi lokacin da an ka samu dama makamai suna shiga yayi daidai da lokacin da faranshi ta je Libya ta kai hari ta sa Kadafi an ka kashe shi tunda muna tunanin mu a Niger lokacin nan rishin hangen nesa shugaban da ya bar gado rishin hangen nesa yasa mun ka bar makamai da dama sun ka shigo ta hanyar Niger sun ka je Mali lokacin nan ba mu yi nazari ba abin na iya wargajewa can Mali har ya shigo cikin kasar na farko. Na biyu akwai kasawa na gwamnati tunda mun san da ta'addanci da hoshi suna shunhuda yalduwa ne bisa kan talauci yau kasashen mu ai wannan shugaba da ya bar gado shike cewa da ai muna da arziki da yawa amma a ce cikin gudanar da shugabancin ne muke kasawa to da yazo shi kuma bai ba bai taka rawa ba na azo a gani shi yasa yau in an ka dauki kasar mu har ma cikin yamai ba ma bisa iyakoki ba yamai babu babu kwanciyar hankali yau kana kwana gidanka wani zai tsallaka
katanga
ya zo ya koye kashe ka ko ya amshe ma dukiya duk wannan rishin hangen nesa na makunta shi ya kawo shi tunda in dauki misali guda 2018 zuwa 2019 lokacin nan an ka zo an ka shiga garin yamai an ka kashe ma yara matasa abinda suke amfani da shi kama abinda fitowa shagunan su kuma ba a ba su ba aiki matashi wanda yana da arme yana da iyali kun ka hoshe mai shago kun ka ce ya koma ya je ya dauki makami ya tare mutane yana kashe su ko amsa kina ni ga gani na ababan nan amal device na ta'addanci da rishin kwanciyar hankali cikin kasar mu tushenta daga Libya ta hudu
kuma da mun gode na taba jin shugaba Muhammadu Buhari ma irin wannan ikrarin cewa shi yana zargin abin da gaskiya sa masa Ali tambayar da zan maka kai kana ganin lokaci yayi da jama'a za su daina dogaro ga kan gwamnati ta kare su wanda su tashi su kare kansu
sunana Muhammad Jaharu dan jarida ne kuma na kungiya da na ce Onimet mai saka ido a yanda yan jarida suke tafiya aikin su ya kasance daidai da doka idan muka koma zan saka ido in baka amsa ta matsayin dan jarida
tambayar da nayi cewa ya kamata mutane su daina dogaro kan hukuma ko gwamnati ta kare su su tashi kamar yadda naga an fara a wasu wurare mutane sun fara tashi suna kare kansu suna kafa kungiyoyin matasa na vigilance
wannan aliyo ba ya da tasiri a ƙasa inda aka tsara doka mai ƙarfi yakan iya kallon ɗan ƙarami da abin shi a hannu ba zai iya taɓa shi ba dan da kwai doka kenan inda ke da kwai doka kare kai yara ta a wuyan gwamnati ta wakilta mutane ta ba su ko ya dace ta ba su kayan aiki su shi wannan aiki to amma in ka dauki tambayar ka ta zo daidai da abin da yake faruwa a yankunan mu kamar kan iyakokin mu ana samun wannan wanda yan gari ko yan jiha suke tsara kansu su ce za su kawo tasu gudunmuwa in na baka karamin misali lokacin da ta'addanci bai zo ba muna secondary akwai lokacin da saboni na hito daga birnin Zandar da Magaram akwai lokacin da barayi suke mamayen mu ya kai da mu a unguwa mu matasa muke tsara kanmu mu dinga dora shan shayi mu cika dare muna saka ido ga masu bi suna in karabi katanga mu ce a wuce ka gani muna kenan duk inda tsanani ya zo aka ga kasa iko sakacin iko mutane suna tashi su ce za su kawo tasu gudunmuwa musamman shi ke faruwa mun gan shi a yankin Bani Bangu wanda shi da kanshi shugaban kasa da ya je ya ce lalle incin ku ne ku kare kanku to amma gwamnati ya kamata ta kare sun jaraba aka ga banna da ta abku saboda sun jaraba da yake ba cikin aikin su bane abin sai yazo da tsotsayi ina tuna lokacin da tunda ba rayo bane Niger ta fara yaki da ta'addanci lokacin rebellion ta ƙarshe a 2000 ina gani da 7 ko a lokacin da ina cikin tawaga yan jarida wanda muka bi shugaban kasa Allah ji kansa Allah mashi rahama Tanja Muhammadu lokacin da yaje dora butalin hako uranium wanda har yau horon shi tana nan tana wasa da hankalin magabatan mu a ganin ta tono shi lokacin da yaje ya tara manyan sojoji a lokacin na an yarjejeniya ƴan ta'adda masu wanda ake ce ma rebel na MNG ƴan tawaye suka ajiye makamai da sa hannun Libya suka dawo gida a rannan aka tarbe su a airport suka zo da suka zo suka shiga daki ga sojoji ga ƴan tawaye shugaban ƙasa ta jamhuri ya ce musu to kun ga wannan makamai da kuke dauke da su tunda kun yarda kun ajiye barin muku tunawa ga wanda ya kamata su dauke su nan ku ba incin ku bane ku dauke su ko aiki ne zamu gogwaya mu ga kun samu aiki kaga kenan ishi duk inda tashin hankali yake ya wajibta gwamnati ne ya kamata ya kare talakawa
da bayanan dan jarida Mamman Gahadu muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai makon gobe zamu ci gaba a madadin Aliyu Mustafa Sokoto da ya jagoranci shirin da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
shirin mu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko zaka gabatar da kanka
sunana Muhammadu Indimi
ana cewa Alhaji Muhammadu Indimi Alhaji Muhammadu Indimi shin kai mutumin jihar Maiduguri ne ko daga ina aka fito
Baba na so suka kafa Maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihin sa daga Gezawa suka zo da mahaifin shi lokacin babu Maiduguri amma ba Maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zo ne suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa Maiduguri da yake background din shi na Kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar Hausawa Hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan Hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi Bahaushe ne ba a typical babbare
to wasu kuma suna danganta ka menene alakar ka da jihar Gombe
kauna da zumunci saboda Abubakar Hashidu Allah ya jikan shi da sarkin Gombe Shehu Abubakar shine alaka ta da Gombe shi yasa Gombe take second home a wurina
to gashi nan a jihar Maiduguri in ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kaman yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa
wallahi abu ne mai sauki jarrabawa ce daga Allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi
ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi to me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan bangare sosai
to ka san kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sa ni a makaranta shi yasa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gwagwarmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta Qur'ani yara kanana za ka ga yaro kankani mai shekara 6 zai tashi ya karanta maka bakara da tsake Qur'ani sai kai kuka yanzu muna nan muna fada da wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary
Ita wannan makaranta a ina take?
Tana nan a Maiduguri, tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
We don't.
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri